sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ne fika muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 17 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawa da ƙasar Qatar ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A jiya Talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD dake kokarin shiga tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da ƴan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a Davos da su bada ƙarin taimakon soja ga kasar sa.
To kanin labaran duniyan kenan. A daidai lokacin da ƴan bindiga masu garkuwa da mutane suka addabba birnin tarayya Abuja, masana tsaro sun fara bayyana dabarun da za a daƙile wannan ta'asa.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko, the most important shine cewa ai preventive, a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin, a tsaida su.
Haka kuma yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke shirin cika shekaru 45 da fara watsa labarai, masu sauraro na faɗin albarkacin bakin su.
Nake muku fatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shiryen ƙayatattu da kuke turowa mutane a fannin tattalin arziki, siyasa, addini, lahiya da makamantansu.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jikin dukkan abin da muke tafa da su, sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtaza za a fara sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawa da ƙasar Qatar ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. Bana so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar, amma muna fata haƙarmu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba, abinda kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Sama da mutane 100 da aka yi garkuwa da su ne aka sako a lokacin da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci a watan Nuwamban bara, amma ana kyautata zaton har yanzu mutane 132 na hannun mayakan Hamas a Gaza, ciki har da gawarwakin wasu sama da 20 da suka mutu ko aka kashe su. A jiya Talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD dake kokarin shiga tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi kungiyar da ke ta yancin kasar Sudan a matsayin ƴantacciyar kasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron koli da za a yi. Rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah Burhan da kuma dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza fada don kama ikon Sudan. Takaddamar da aka dade ana yi ta rikiɗe ta koma yaƙi a kan tituna musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin Darfur. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen kasar Sudan wacce ke goyon bayan sojojin kasar ta ce matakin da zaman wani martani ga kungiyar IGAD da ta gayyaci da galo ba tare da tuntubar ta ba, lamarin da ya ce ya sabawa ƴancin gwamnatin Sudan na zama ƴantacciyar kasa. A gobe Alhamis ake sa ran taron kungiyar IGAD karo na 42 zai wakana a birnin Kampala na kasar Uganda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da ƴan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na kasar Switzerland a jiya Talata da su bada ƙarin taimakon soja ga kasar sa, in ba haka ba wasu ƙasashe na tattare da hadarin fuskantar hari daga Rasha a daidai lokacin da a Kiev ake fargabar, sannan a hankali ƙasashen duniya ba sa maida hankali sosai akan batun yakin. Yayin da aka maida hankali sosai akan rikice-rikice a gabas ta tsakiya da hare-haren mayakan Houthi kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya. Zelensky yayi amfani da taron na Davos don jan hankalin duniya akan hadarin da ke tattare da yakin da kasar sa ke yi da mamayar Rasha.
To nan jima kadan Maryam za ta sake dawo da labarai kafin nan yayin da ƴan bindiga ke ci gaba da sace mutane a yankunan Abuja babban birnin tarayya tare da kashe wasu mutane da aka garkuwa da su idan aka yi jinkirin kai musu kudin fansa. Ministan Abuja ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro tare kuma da kwantarwa da mazauna birnin hankali ta hanyar alwashin daukar matakan kawo karshen wannan masifa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Barisa Nyisam Wike ke kara kwantar da hankalin mazauna birnin biyo bayan masifar rashin tsaro na satar mutane don neman kudin fansa da yanzu haka ke ci gaba da ta da hankalin mazauna birnin. Ministan Abuja da ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro da ya tsada manyan kusoshin tsaron birnin baki daya yayi ta kwantar da hankalin mutanen birnin tare da tabbatar musu cewa za su yi duk wani abu mai yiwuwa domin sasaita al'amura. A halin yanzu dai gwamnatin mutane ne ke ci gaba da zama hannun ƴan bindiga cikin daji da aka sassace su daga sassa daban-daban na birnin wanda kuma ifi jin hankalin jama'a ba bayanin shi ne gwamnatin mutanen da aka ɗebe daga yankin karamar hukumar Buhari da tun da farko bayan kashe wata budurwa daga cikin waɗanda aka kama din sakamakon gaza kai kudin fansa akan lokaci. ƴan bindigar kazalika sun kuma ƙara bindige kalin wasu mutane guda biyu sannan sun ƙara yawan kudin fansa da suke nema zuwa naira miliyan 700. Abun kuma da ya karata da hankalin hatta manyan jami'an gwamnati irin su Honorable Talatu Ezekiel Musa da ke zama kwamishinan hukumar sauraron kayayyakin jama'a na yankin babban birnin tarayyar.
Kan maganan tsaro a Abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare wanda yanzu musamman a ƙauyukanmu na Abuja a wannan 6 different area councils to akwai matsala sosai ga maganan tsaro. Wayannan masu dauke mutane don neman kudin fansa a wani lokaci a yi kisan gilla ko a gonan kinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane to kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan Abuja jami'an tsaro da sauran mutane a ga inda za a shawo kan wannan abin dan muka yi hankali muka yi shiru to ya fara a kauyuka ba Allah kai dai sai inda zai tsaya sannan kuma nayi magana ne ce shi ministan Abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a cece rayukan mutane da kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana barci.
To shin yanzu ina mafita tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko the most important shine cewa ai preventive a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin. Idan kuma aka samu cewa an samu sakaci ko kuma an samu gulbi haka na har aka kai ga wannan harin ya zama cewa respond time din between sanda aka kai wannan harin da kuma sanda za a mai da martani bai da yawa domin wannan rashin mai da martani da wuri shike sa har ya zama for example idan akai kidnapping din mutane har a kai su inda ba za a iya kwato su ba.
Wing Commander Musa Isa Salman babban dai abin da ke tada hankalin jama'ar Abuja a irin wannan lokaci shine yadda ƴan bindiga dadin ke ci gaba da karkashe mutane da suka kama matukar ba kai musu kudin fansa akan lokaci ba. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Iran ta kaddamar da hare-hare a jiya Talata a Pakistan inda ta auna abin da ta bayyana a matsayin sansanonin kungiyar mayakan Jaish al-Adl. Kamfanin dillancin labaran IRNA na kasar ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki a haram wanda nan take Pakistan bata ce komai ba a kai. Jayish al-adal kungiyar mayakan ƴan sanni ce wacce galibi ke gudanar da ayyukanta a tsallaken iyakar ƙasar Pakistan mai makamin nukiliya. Harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar zaman tankiya a yankin da kuma fargabar bazuwar yakin da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Da yammacin shekaran jiya Litinin, Iran ta harba makamai masu linzami zuwa cikin Iraki a wurin da ta bayyana a matsayin shalkwatar leƙen asirin Isra'ila a kusa da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Erbil. A halin da ake ciki, ƙasar Pakistan ta tabbatar da cewa harin na tsallaken iyaka da Iran ta kai ya kashe wasu yara biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Ta kuma gargaɗi Iran kan cewa akwai mummunan sakamako. Sanarwar ta zo ne ƴan sa'o'i bayan da Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar mayakan Jayish al-Adal da ake zargin san fake a bangaren iyakar Pakistan mai tazarar kilomita kusan 900 tsakanin ƙasashen biyu. An ba da rahoton cewa dakarun rundunar IRGC su ne suka kai har-haren na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi a Baluchistan. Da yammacin jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi Allah wadai da ke ta sharaɗin sararin samaniyar ta da Iran ta yi ba gaira ba dalili, sannan ta ce harin ya kuma jikata wasu yara mata uku.
Madam Dauda kenan ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, sashen Hausa na muryar Amurka na shirin cika shekaru 45 da kafuwa ko farawa shirye-shirye a yaren Hausa. Wasu Hausa daga yammacin Afirka da ke zaune a nan Amurka sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da shirye-shiryen da wannan kafa ke yadawa duniya.
Assalamu alaikum, sunana Abdullah Anka, mazauni jihar New Jersey da ke kasar Amurka. Na fara sauraron BOA Hausa tun a shekarar 2007. Ina taya sashen Hausa na muryar Amurka shekara 40 da labarai na harshen Hausa. Da fatar Allah Ubangiji ya ba zumunci ya kara ba su ikon yada al'amura da ya shafi harshen Hausa. Assalamu alaikum.
Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ƴan aljanna daga New York City. Barkan mu da shekara, sa'annan ina yin Voice of America. Barka da shekaru masu dama da suka kwashe a cikin wanga shirye-shiryen nan nasu na Voice of America. Fadin duniya masoyanku, muna sauraron ku kuma muna jin dadin shirye-shiryen ku. To Allah ya dafa muku, Allah kuma ya saka muku da alheri, musamman shirin nan naku na abari ya huce. To Allah ya kara muku himma da kwazo. Malama Grace, ga gaisuwa na ma'aikatan nan duk baki daya, amma na gan cikin shirye-shiryen nan naku na abari ya huce, na gan kina yawan damun hulanawa. Hanya Hajiya Grace, kina neman ko ki shahura da nono, saboda ni ba hullata na ne. To Allah ya saka muku da alheri, Allah ya sa ku jima kuna yi, mu kuma masu sauraron ku, Allah ya sa mu jima muna sauraron ku, saboda an ce a jima ana yi sai gaskiya. To Allah saka muku da alheri.
Ni ne Abubakar Alal, dan asalin Niger, mazaurin garin Indianapolis a nan America. Albarkacin cikakku shekara 45, nake muku fatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shiryen ƙayatattu da kuke turowa mutane a fannin tattalin arziki, siyasa, addini, lahiya da makamantansu. Na fara sauraron VOA Hausa tun da aka tsira ta, ina ɗan samari bisa ga kusantar ma'ahina Allah ji ƙanshi ga mashi da rahama da ke sauraron ta akai-akai. Fatana shi ne ya kasance kun samu wani wakili a garin Agadez ɗinmu ta jamhuriyar Nijar.
Ni ne Alhaji Lukman Abbas, ina magana da birnin New York City. Sashen Hausa na muryar Amurka, muna taya ku murna game da kaiwan ku shekara 45 muna cikin masu saurare na yi shekara 23 ina sauraren sashen Hausa na muryar Amerika muna gamsuwa da shirye-shiryen da kuke yi muna musamman shirin ciki da gaskiya kullum muna saurare to kaiwan ku shekara 45 muna fatan ku create muna sababbin shirye-shirye wanda kuma zamu dinga gamsuwa da su fatan alheri ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika baki dayanta especially Alhaji Mustafa Sokoto
to madalla mun gode da wannan gashi-gashi kuma a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya hada mana ra'ayoyin wannan shirin na zuwa muku ne kai daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu anan yake cewa karfe 12:15 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya ranar 15 ga kowane watan Janairu akan yi bikin tunawa da rasuwar sa Ahmadu Bello sardaunan Sokoto kuma Firimiya arewacin Najeriya to kowace irin gudunmuwa ne ya bayar a bangaren shata tubalin mulkin demokradiyya Tarihi ya nuna cewa an haifi Sir Ahmadu Bello a garin Raba ta jihar Sokoto a ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1910 daga datsan gidan sarautar sarkin Musulmi. Duk da yake ya tashi a gidan sarauta kuma yana ma riƙe da mukamin sarautar. Hakan bai hana shi mai da hankali ga ɓangaren ilimin boko da siyasa ba. Inda ma ya yi shuhuri sosai har ta kai shi kan mukamin Firimiya Arewa a shekarar 1954. Bayan jagorantar gwagwarmayar samun 'yancin kan Najeriya a shekarar 1960, sardauna da jam'iyyarsa ta NPC ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar NCNC ta Nnamdi Azikiwe, wadda ta kasance gwamnatin 'yan ƙasa ta farko a tarihin siyasar Najeriya. To sai dai kuma juyin mulkin soja a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1966. Ya yi sanadiyyar kisan sa Ahmadu Bello sardauna a gidansa da ke Kaduna tare da iyalinsa har ma da Prime Minister na lokacin sa Abubakar Tafawa Balewa da kuma wasu da dama da ke cikin gwamnatin. Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto ya bayyana kowane ne sardauna da kuma irin ababen koyi da ya bari da ke sa ake ci gaba da tunawa da shi a kodayaushe.
Sosa Ahmadu Bello sardauna Sokoto mutum ne wanda ya zama firimiyan jihar Arewa na farko kuma na ƙarshe, wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'umma shi suna so ne, yana son su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta Arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran ɓangarori daban-daban na Najeriya ba da an kware ta ba. A arewacin Najeriya ko ƙabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka wannan ba ya sa ta zauna izalin shika, don haka ya rungumi kowa. Shi yasa irin su Makiyal Audu Buba suke kusa gare shi, kuma shi yasa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi, kuma shi yasa da yaki ya ɓarke arewa kansu haɗe suka shiga wannan yaki.
Wace irin gudunmuwa ce za a ce shi sardauna ya bayar da har yanzu ake tunawa da shi musamman ga ci gaban Najeriya da kuma yankin arewa musamman?
Abu na farko da ya fara yi shine haɗa kan mutanen arewa, wanda kuma shine haɗa kan mutanen Najeriya. Duk wani al'amari da kuke son ku yi in babu haɗin kai da fahimta juna ba ku zuwa ko'ina. Da ya samu wannan haɗin kai na Kirista da musulmi arewacin Najeriya da sauran ɓangarori na Najeriya, to sai ya shinhida sha'ani ilimi kowanne bangare na arewa aka gina makarantun ne aka kai kayan aiki aka yi tituna da ke zuwa can kuma aka kai musu malamai da za su zauna su yi musu aiki to da ilimi ya samu yana shinhida ilimi shina shinhida tattalin arziki na mutane a arewa to irin waɗannan abubuwa da yayi ko da aka farga sai aka irke kamfuna daban-daban a arewacin Najeriya suna aiki a wannan lokaci to sardauna shi a haka
bari mu faru daga bangaren abin da ya shafi karban yancin kai har ya zuwa shimfiɗa sha'anin tafarkin demokradiyya a Najeriya wace irin gudunmuwa za a ce sardauna ya bayar ta wannan bangaren
wata a lokacin da ake kokari na gwagwarmaya na a samu mulkin kai a wannan lokaci mutane da yawa na suka shugabannin arewa cewa suna cewa arewa bata shirya ba ba shiryawa abbata ba a wannan lokaci irin su sardauna suna duban cewa ya kamata a kwashi mutane daga arewa a kai su a yi musu horo na fannoni daban-daban a kai su har kasashen waje domin in yanci ya tauye zan muna iya takara da mu da yan uwanmu to wannan shi amma wali kuma aka kwashi mutane arewa a kai aka yi musu horo daban-daban a kowane bangare to shi yasa a lokacin da muka samu yancin kai babu magana wata kabila ko wasu mutane su danne mutane arewa saboda boko da ya shigo ba ta hanyar arewa ya fara shigowa ba ka ji babban gudunmuwa wanda ya fara bayarwa to kuma shi yanzan kashin kokari yana mataimaki babba ga tafawa balewa da tafiyar da Najeriya shi yasa kake gani ko lokacin da an kai jiya mulki ba shi tafawa balewa da dukiyar da ya aje ba ba shi su don da dukiyar aje ba amma sun wa mutanen su aiki mutanen su na son su
to a sardauna mutun ne ko bayan zaman sa shugaba kuma dan siyasa wanda a koda wani lokaci zaka ji yan siyasa na magana sa ko kuma a duk lokacin da aka tada sha'anin siyasa zancen siyasa zaka ji an bijiro da shi shin akwai wani abu da ya bambanta siyasar lokacin su sardauna yadda suka gudanar da ita da kuma yadda ake tafiyar da ita a halin yanzu a Najeriya
akwai bambanci mai yawa a wancan lokaci su sardauna babban abin da suka sa magaba shine suna son kasar su suna son mutanen su shi da ya za arewacin Najeriya yana son mutane ne na arewa shugaban kasa ta fa balewa shi na son mutanen Najeriya baki daya don haka kullun tunanin su menene za su inganta ilimi ya za su inganta tattalin arziki ya za su iya kawo zaman lahiya a bangare irin na arewa mai kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban akwai mutane da yawa waɗanda ba kiristanci suka yi ba ba kuma addinin musulunci suka yi ba kuma yan arewa ne to su da idan sun ba da rayuwarsu a kan mutanensu suna tsoron Allah ba ka haɗa su da shugabanci irin wanda muke da shi na wannan lokaci wanda ya zamanta mutane shugabanni sun zama kamar kura kuma da ta tashi rabu ta ce wanga na kura na wanga na yan kura na wanga na kuma mai rabo ne to shi a shugabanci irin wanga lokaci shi ya bambanta da waɗancan mutane kuma shi yasa shekara yau fiye da 50 da musulmi da wanda ba musulmi a arewacin Najeriya yana tuna waɗannan mutane yana tuna su da alheri kuma shi na musu addu'a
yan siyasar Najeriya yanzu haka sai ka ji musamman a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suna kwatanta kansu da sardauna Ahmadu ya kake kallon wannan al'amarin
ko su sun san da cewa suna waɗannan abubuwa ne domin su yaudari talakawa sun san yaudara ce kuma yau kaga abin da ya cimma arewacin Najeriya nan ta sardauna babu aminci tsakanin shugabanni da talakawa babu aminci tsakanin talakawa da talakawa babu aminci tsakanin masu addini daban-daban wannan abin kuma ya sa babu zama lahiya
na'am ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka suke addabar arewacin Najeriya ma shine rabuwar kai za ka ga ana ta rikice-rikicen ƙabilanci da kuma musamman na addini wanda wasu ke ganin kamar ya saba ma tafarki irin wanda shi sardauna sa Ahmadu Bello ya shirfiɗa arewa a kanta yaya abin yake a wancan lokaci da kuma yadda ya bambanta a yanzu
to ayin da kake iya ganiya shine a lokacin da aka zalunci sassar dauna shekara ta 1966 anka kashe su ai da anka taso mu arewa da yaki wanda ya kawo yakin basasa da su general Hassan Usman Katsina da su Yakubu Gawan da su Tripolis dan Jimma da makamantar su duk haɗewa sun kai kare arewacin Najeriya ko da yake ba kabila guda ba ba addini daban ba to me yasa daga baya mun kake juna rashin adalci da shugabannin da sun kajo daga baya suka yi suka cusa muna bambance bambance akan aqida ta addini kuma su ba masu addini ba
Ahmadu da yayi mulki ya rike jama'a ta zakka madara daga
Saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Farfesa Bello Muhammad Bada da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanina ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida dan mutum Sanina yanzu kuma ga wannan sakon.
Hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 duka fowa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin da cewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanaji tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu
wannan haka yake to yanzu kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takeice
A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da kasakata ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza a gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila A jiya Talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke kokarin shiga tsakanin sojojin kasar da dakaran sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna inda ta zargi kungiyar da ke ta ƴancin kasar Sudan a matsayin ƴantacciyar kasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron koli da za a yi rundunar soja a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza fadadan kama ikon Sudan.
To madalla masu roba ki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma mun dawo an jima kaɗan da hantsi za mu sake da wani sabon shirin. Yanzu amuradin Maryam Dauda ta yi maka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Talasan. Mr. Fila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.